ƴan ƙasa da hukuma.
Ka za ka cikin kada zalin shi, mai za ka faɗa a cikin ƴan shi. Mai wannan hali yau su ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don tallo garzambo ne.
Assare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Fari zan gabatar.
Wasu ba su tara hanya ba amma an to an tashe su, wasu kuma ga waɗanda sun kai kulas da hanya amma saboda ra'ayi ba a taɓa su ba.
Idan an yi shi da manufa ta ci gaban ƙasa abu ne mai kyau, kuma a tabbatar da cewa ba za a sake ba wani wannan wurin ba.
Kashi na shidda, ƙaramin kashi na shidda. Shi kuma ya ce idan an ka amshi wurinka wanda yake noma ka kai, to shi kuma ba compensation za a biyanka na kuɗi ba, a'a za a sake baka wani wuri na domin ka ci gaba da yin wannan sana'a da kake ciki.
Yawa cikin shirin muna ɗauke da sharhin masana akan sautin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi da ma ra'ayoyin Sokotawa game da wannan al'amari.
Wallahi idan ba san juna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina. Jayayya ko neman magana sai an so juna an daina.
Madalla matsare baya ga kalubalen tsaro da ya dabaibaye jihar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya, wani al'amari da ke ci gaba da ɗumama yanayin siyasa, tattalin arziki da mazamantakewa tsakanin al'ummar jihar, shine aikin rusau ɗin da gwamnatin jihar ke yi a birni da kewayen Sokoto. Gine-ginen cibiyoyin hada-hadar kasuwanci da ake kira Plaza kimanin goma ne gwamnati ta rusa, baya ga gidajen kwana da ƙananan shaguna a sassa daban-daban na birnin Sokoto. A makon jiya kun ji ƙorafin wasu mutane da wannan rusau ya shafi dukiyarsu, kuma har ma kwamishinan shari'a kuma Attorney General na Sokoto ke cewa babu zancen biyan diya, domin kuwa a fahimtar gwamnati an mallaki wuraren ne ta haramtacciyar hanya. Yanzu haka dai Sokotawan da ba su da alaka ta kai tsaye da wannan batu na rusau sun fara tofa albarkacin bakinsu.
Sunana Abdullahi Ma'azu Asaki. A ta ɓangare ɗaya dai in ka diba mafi yawancin gine-ginen da ake rushe, wasu akan yin su ne ba saman ƙa'ida, wasu akan yin su ne saman gototi. To kaga wanda idan an ka bari abin ya ci gaba da tafiya haka, mafi yawancin ambaliyar ruwa da ake samun wurare sanadiyyar irin waɗannan gine-gine ne ake samun su. Sai dai shi kuma a ɓangaren gwamnati ya kamata a ce ta mai da ƙarfi wurin gyaran babbar kasuwa da ta samu gobarar ƙonewa karu biyu zuwa uku da na wuce, domin idan mutane suna da isasshen wuraren da za su koma, don wannan gobarar da ake samu kasuwa yana daga cikin abin da ka haifar da mutane suna yin gine-gine.
Ra'ayi na gwamnati ta san da ni da suke yi a nan, ni na wata gurin da suka tuta taimaka ma al'umma da ta rage rusu nan saboda Allah, saboda cigaban jihar Sokoto wani an yi wannan sana'a da wuri babu gaskiya ina bai koma.
Rushe-rushe wanda gwamnatin jihar Sokoto take yi, to idan an yi shi da manufa ta ci gaban ƙasa abu ne mai kyau, kuma a tabbatar da cewa ba za a sake ba wani wannan wurin ba. Amma idan akan ƙa'ida aka yi shi, wata gwamnati kuma in ta taho in ba ra'ayinta ba ne ta rushe, to hawa yau da haka za a ci gaba da ana gina ana rushewa, wanda yake kuma kaga wannan bai da alfanu ga ƙasa, bai da alfanu ga jama'a.
Sunana Sayana Suleiman. So wani gehe rusau ɗin ya yi, wani gehe kuma an ci zarafin wasu ba su tara hanya ba amma an to an tashe su, wasu kuma ga waɗanda sun kai kulas da hanya amma saboda ra'ayi ba a taɓa su ba. So ya kamata gwamnati ta duba ta yi kar a zo a yi abin da za a yi da na sani.
Idan dai wasu daga cikin mutanen da wannan rusau ya shafa suka alakanta matakin gwamnatin Sokoton da sha'anin siyasa, to amma Farfesa Abubakar Abdullahi da ke koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Usmanu Danfodiyo a Sokoto ya yi tsokaci.
Mafi yawanci gwamnonin sukan bashe su ne kamar matsayin wani ihsani haka, shi yasa kusan duk wani gwamna da ya zo, musamman in an samu canjin gwamnati, zaka ga ya kokari shi kuma ya yi kokari ya ga waɗannan da an ka baiwa hilaya, musamman waɗanda sun ka zo sun ka saba ma dokokin da aka bisa ciki, ya kokari ya ansu waɗannan hilayen. To saboda haka abu ne mai sarƙaƙiya wanda ina ganin ya kamata a ce gwamnoni, musamman nan arewa inda kake ganin mafi yawancin irin waɗannan abubuwan, sun tsaya sun yi la'akari da irin yanayin da ake ciki, sannan a duba maslaha ga duk irin waɗannan al'amuran kafin a ci ai fara ido da wannan gushe-gushe saboda ko babu komai za a tarar dukiya mutane za su yi asara ayyukan su musamman in wuraren kasuwanci wurare za su yi asara wuraren samun abin da suka samu bakin salati abinci so abubuwa ne waɗanda gaskiya sai an tsaya an yi taka tsantsan da su ba kawai a ruhe idanu a zo a yi ta yi left right and center ba musamman in muka kalli irin abin da ya faru a Kano gushe-gushen da aka yi a Kano ina jin shekarar bara kusan sai da gwamnatin Kano ta kashe kuɗi fiye da ga kake zato kahin ta iya kwantar da wannan abubuwan da suka biyo bayan wannan al'amari
so na mace har kan ba ya zan furra daga lokacin nan ne zai fara amfani kansa yana tukura ya buɗo haƙƙin sai ya tattara
to da yake gwamnatin ta Sokoto ta ce babu zancen biyan diyya ga wannan tsari nata tana mai shan alwashin ci gaba da rusau din a wasu sassan birnin Sokoto mun ji ta bakin masana shari'a da dokokin kasa barista alƙali Sidi Dallo na cikin lauyoyi masana dokoki a Najeriya
Landing Act of 1978 wato dokar mallakar kasa da gidaje ta shekara 1978 to a ciki an karkasa hanyoyi ko kuma an karkasa kasa ko wace jiha gwamnan wannan jiha shi an ka ba amana na wannan dukun na kasar zaka shi ake iko da shika baka ilimi na ka zamna ga wani wuri to kuma daga lokacin nan babu wani mutum wanda ya isa mallaki kasa kowa dan haya ne don haka za a gidirin da yake ciki an ba ta shine a matsayin haya ta tsawon shekaru 99 shi yasa an kasa abubuwan shi ma gida biyu akwai abin da aka ce masa shi ke da baki fansi wanda gwamnati ka basu a cikin birane amma wanda kashi na kai na Land Use Act da na biyu ya tanada sai kuma customary rights of occupancy shi kuma an bashe shi ga kananan hukumomi su kuma akan gonaki da gidaje waɗanda a cikin ƙauyuka waɗanda ba cikin urban area ba don haka duk abin da ya kamata ka sani cewa babu wani wanda adda iko a ce wanga ƙasa mallaka ta ita don haka an shata cewa duk lokacin da gwamnati ka buƙatar ta amsu wurinka to tana da iko da kika amsa ta domin yin amfanin jama'a amma akwai ka'ida wadda wannan doka ta tanada don kana da wani developmental abubuwa waɗanda kai waɗanda ka raya wurin kamar ginoninka da kuma shirke-shirken da kai to duk za a yi musu kima sai a biya ka compensation amma kashi na shidda karamin kashi na shidda shi kuma ya ce idan an ka amsu wurinka wanda yake noma ka kai gare shi da noman shinkafa ka kai ko noman gero ko noman kaji ko wani noma duk dai abin da an ka amsa in dai noma haka gare shi to shi kuma ba compensation za a biyan ka na kuɗi ba a'a za a sake baka wani wuri na domin ka ci gaba da yin wannan sana'a da kake ci.
Allah ya kyauta masu saurare ƙarshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum.
Ilimi babban abu ne gobe shi zai kankan ga mutuncinmu a ƙasashe ne aka tun zulumi da yake buɗe ƙofar samu da wuya ta jiga wasu sun fi mu.